A wani lamari da ba taɓa ganin irinsa ba, sam a nan iyakar Nijar Najeriya, waɗansu miyagun iya ne ko ɓarayi ne suka yi amfani da wani sinadari da har yanzu ba a kammala binciken ko menene ba, domin shakawa waɗansu ɗan kabu-kabu da suka ɗauke su daga garin birnin Kwanni a jihar Tawar jamhuriyar Nijar zuwa Ilela tare da bin hanyar Kalmalauta jihar Sokoton tarayyar Najeriya, abinda ya sa ɗan kabu-kabun suka hita daga cikin hayyacin cinsu sai da kawai suka falka suka ga kawunan su a cikin asibiti, kamar yanda wani ɗan kabu-kabu mai suna Nasiru wanda ya shaidi lamarin ya yi mini ƙarin bayani jim kaɗan bayan ya dawo daga asibiti ganin abokan aikin nasa.
Ranar jiya lokacin da wannan an ka ɗauko guda Amin shi an ka riga huci kiwa da shi anan sai an ka ce ga wannan kabu-kabu tsohon an ɗauko babu rai, ko da mun ka zo likita mun haka ne lalle Aminu na ne kabu-kabu an ka ce cikin dawa na an haga ne shi an ka ɗauko shi wanda sun ka ɗauko shi bisa mashin an ka huce da shi ayanan zo ko magana ma bai yi rai ga hannun Allah. Allah ɗin sa abinda an ka shaka musu ta daji an ka ce sun ka yi sun ka amshe motunan sun ta yi nan mutum ya ke yayi in goyo ya ce ma daji ka ji baka abu ba wai dole na bin sai ka ta yada abinda zai baka ni abinda zai baka ka bi kwalta in ya ce bai bi kwalta ka aje shi ka ta yada zuwa ƙarin shidda na lokacin da aka kawo wannan harkon shi ko wanga zuwa ƙari bakwai na yana ya jin zuwa bakwai shi ko aka kawo shi ana kokarin yin mangara ba shi ko wanga zuwa shidda da minti 20
to ne dai muryoyin magabata to ko daga hukumomi na barikin na gargajiya da kungiyoyi daban-daban suka so matashi don kira ga masu sana'ar kabu-kabun da ke kan iyakar ta Nijar Najeriya, kamar yanda Malam Abdani shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ANDDA Ashirashin birnin Kwanni jaddada a lokacin da muka tantamna da shi.
Ina kwana da bakin ciki bisa da abin da ya wakana jiya, rama abin akwai matsala akwai bakin ciki kwana bisa da abin da waro kafin mutum zai iya kare mutum ne masifa idan Allah ya kuma ita, amma shi kuma mutum ya kamata shi kiyaye komai zai samu bisa ga abin da ya kiyaye. Yaran nan ina kiyaye musu kusa kunnun bisa ga abin da suke yi, kuma kunnun muna ji hankalin su irin waɗanda abubuwa suka faru, kuma ba za mu bashi ba kunnun muna tunatar shi su muna kira ga ƴan kabu-kabu yana da kyau koyo shi idan za su yi ta daji ya kasance an dauke ka cikin group ɗinku kanka sai kai dai dan in ka ga mutum ya tsaya nabi hawan wuri ya kire ka ya ce ka je ka kai shi wani abun ga kaga su mutanen ku cikin group ɗinku ko cikin ruwa da ku ba su san ko ka tafi ba yanzu ka diba yaron mu jiya bisa ga sai da aka samu muka samu labari an kace ga mutane sai ya shi cikin daji an shaka mai wani abu a sunta da mutunan su kaga irin haka nan yana da kyau kakin ka tai kakin mutum shi daga an san ko ne na ka dauka ko ana an amma su kuma mutanen mu saboda hankalin su kudi sun bude musu idanu sai ka tai mutum yin koyi jinga ta bayan waje ya bai baya da kai tayi shi tayi cuta maka ina watan mutanen nan su kiyaye bisa ga irin waɗanda abubuwa na kana in ka dauki mutum ka gano shi da wasu abubuwa yana da kyau kai kaddara ne baka ikai mirka baka ikai maka kai tayi da Allah ya jarabe ka da ita amma ai hakali a kiyaye Allah ya tsare ina son mutane su ga su sa kan su ga kuɗi su hankali da rayuwa har ta guda ce idan ta zama da shi kenan
shi dai wannan lamarin shine karo na farko da masu neman face motuna ko kuma machine suke amfani da wani sanadari domin neman halaka ɗan kabu-kabu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.